Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a tashar Alpha Radio na birnin Kumasi kasar Ghana. Haka kuma ana sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau 29 Larabar ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wannan rahoton hukumar lafiya ta duniya mai tsawatarwa na cewa ɗaya daga cikin magunguna 10 da ake sayarwa a kasashe masu tasowa Japan ne. Shugaban Amurka na nazarin ɗauki ofishin jakadancin Amurka Tel Aviv zuwa birnin Kudus na Isra'ila. Haka kuma za ku ji Amurka da ƙawayenta na Turai sun gane barazanar da ƙasar Rasha take da baya-bayan nan kuma suna ɗaukar mataki.
Kanin labaran kenan. Yan asalin birnin tarayya Abuja Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu kan abin da suka ce shirin kwace musu gado ne.
Muna zaune ne muka ga aka fara hace. Wai wannan filin na wannan bangaren abin da ya kama daga iyoyi zuba zuwa Giri Junction har zuwa Ido har zuwa Airport wai cewa fili ne na Nigerian Army. Mu muna nan kafin mana a samu sunan Najeriya.
Sai kuma jihar Niger Nigeria inda Amirul Hajj na aikin hajjin shekarar da ta gabata ya bayyana kin sa hannu a rahoton da kwamitin aikin hajjin ya mika wa gwamna. Ko menene dalili?
Dan saboda mu mun faɗa gaskiya ba za mu sa hannu a rahoton ba a yi fadiya da kai da kuɗi ba. Abin kuɗin da aka bada ba ya amfani da shi ba muku ba za mu sa hannu akan rahoton ba.
Muna kuma da rahoto kan wani kame da hukumar yaƙi da safara da shan miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta yi a birnin tarayya Abuja. Sahaba Ibam Aliyu zai shigo da shirin demokradiyya a yau inda a wannan shirin ya tabo batun kashe dan tsohon shugaban jam'iyyar PDP da ake zargi matarsa da aikatawa amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani rahoto mai tsoratarwa da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar jiya Talata na cewa ɗaya daga cikin magunguna 10 da ake sayarwa a kasashe masu tasowa jibi ne, wanda kuma yake sanadiyar mutuwar dabban ƙananan yara daga cikin sauƙin da za a iya rigakafinsa. A yunkurin hukumar na farko don nazarin matsalar, ƙwararru sun sake duba wasu nazari haɗari da aka gudanar tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2016, wanda ya kunshi magunguna fiye da 48,000, inda suka gano cewa kashi 10.5 cikin 100 na magungunan jibi ne ko marasa kyau. An lissafa kusan kashi 65 daga cikin 100 na magungunan jinyar zazzabin cizon sauro malaria a matsayin magungunan jibi. Kasashe da wannan lamari ke faruwa su ne kasashen kusan suna kashe wato kudi kusan dala biliyan 300 kan magunguna a duk shekara, wanda hakan ke nufin kamfanonin da ke sarrafa magungunan jibi kuɗin da suke samu ya kai dala biliyan 30. A cewar wata tawaga daga makarantar koyar da kiwon lafiya da kuma nazarin magungunan kasashe masu zafi ta London, an kiyasta mutane 116,000 da ke mutuwa a duk shekara a sanadiyar magungunan malaria na jibi a kasashen yankin Sahara na Afirka kaɗai.
Jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya tana ɗaya daga cikin jihohi da suke fama da matsalar 'yan ta'adda waɗanda suke sacewa da kuma kashe mutane. Ko a makon jiya ma 'yan ta'adda sun kashe fiye da mutane 23 a ƙaramar hukumar Shinkafi da kuma Muradun, suka karkashe mata da yara. Jiya Talata, makaddashin shugaban 'yan sandan Najeriya mai gari Abati Diko ya wakilci shugaban 'yan sandan Najeriya ya kai ziyarar jihar Zamfara domin jajantawa da kuma nazarin irin taimakon da jami'an tsaro suke baiwa jihar don magance wannan matsala. Alhaji Sani Abdullahi Tsafe shi ne mai baiwa gwamnan jihar shawara akan hulɗa tsakanin gwamnati da sauran gwamnatoci. Ya kuma bayyana mana makasudin ziyarar da makaddashin shugaban 'yan sandan Najeriya mai gari Abati Diko ya kai jihar.
Ziyarar da shi mukaddashin shugaban 'yan sanda na Najeriya ya kai mai gari Abati Diko ya kai a jihar Zamfara ta biyo ne bisa umarnin shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ba rundunar ƴan sanda ta kasar cewa lallai ba tare da bata lokaci ba akai dauki ganin yadda ƴan ta'adda suka yi fada suna karkashe mutane da kokone dokokin su. Ya ce gwamnati ba za ta zuba ido ta ga irin wannan ta'ata tana faruwa ba a ko ina cikin tarayyar Najeriya.
To wani irin taimako rundunar ƴan sandan za ta bayar?
Za ta ba ta taimakon ƙarin jami'an tsaro na ƴan sanda tare da kuma kayan aiki waɗanda su ƴan sandan ba su shiga kowane lungu domin kakkaɓo ƴan ta'adda a duk inda suka makale. To da yake karɓar baƙon nashi shi gwamnan jihar Zamfara gwamnan Abdulaziz Yale Abubakar ya ce yana godiya kwarai dangane da wannan ɗauki da aka kawo wa jihar Zamfara. Sai dai kuma ya bayyana lamoshi tare da fatar cewa ya kamata jama'a su riƙa nema jami'an tsaro bayanai sahihai waɗanda za su kai ga kama irin waɗannan ƴan ta'adda waɗanda suke ba su da imani kamin su aikata ta'asar da suke aikatawa. Amma jami'an tsaro ya ce a halin da ake ciki yanzu da matakan da aka ɗauka sun bayyana godiyarsu da gamsuwa.
To a gai da Jummai Ali a tattunata da Alhaji Sani Abdullahi Safi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka da ƙawayenta na Turai sun gane barazanar da Rasha take yi na baya-bayan nan, kuma Amurka na ƙarfafa yunkurin daƙile hakan da ɗaukar matakan tsaro a Turai kan Rasha. Jawabin na Tillerson ya zo ne ‘yan kwanaki kafin tafiyar da zai yi zuwa Turai. An shirya zai haɗu da ministocin ƙasashen waje na Majalisar NAC da kuma ƙungiyar tsaro ta haɗin kai ta Turai a mako mai zuwa. A wani jawabi da aka gabatar kan manufofi a Turai a wani babban jami'in diplomasiyyar Amurka shi ma ya ce abinda Rasha take yi a Ukraine yana ƙara dagula lamari a wajen samun dangantaka tsakanin Washington da Moscow.
Shugaban Amurka Donald Trump na nazarin hanyoyin ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus na ƙasar Isra'ila a cewar mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence jiya Talata. Wannan magana da Pence ya yi ta karɓu da gagarumin murna a taron cika shekaru 70 tun lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗa ƙuri'a da ta yi sanadiyar kafa ƙasar Isra'ila a lokacin da yake ɗan takarar shugaban ƙasa. Trump ya sha yin alƙawalin cewa zai canza inda ofishin jakadancin yake, shawarar da Isra'ilawa za su karɓa cikin murna amma Falasɗinawa ba za su amince ba. Labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja Najeriya, inda ƴan asalin garin Abuja suka gudanar da zanga-zangar lumana ta nuna fushinsu kan zargin cewa rundunar sojin ƙasar na shirin kwace musu gado, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya hada mana.
Yadda wasu ƴan asalin Abuja suka gudanar da bore kenan, inda suka rufe hanyar Abuja zuwa Lokoja wacce ta hada arewaci da kudancin Najeriya, bisa zargin hadikwatar sojin Najeriya na son kwace masu filaye.
Da sunana Alhaji Adamu Isiako, Chairman FCT Koro Youth Forum. Muna zaune ne muka ga aka fara hace wai wannan filin na wannan bangaren abin da ya kama daga Siwoyi zuba zuwa Giri Junction har zuwa Ido har zuwa Airport, wai cewa fili ne na Nigerian Army. Mu kuma ba mu da labarin cewa filin na Nigerian Army ne. Mu muna nan kafin mana a samu sunan Nigeria. Wannan magana mun yi ta complain ta sarakunanmu. Sarakunanmu sun yi magana da ministan Abuja. Buhari ya nada kwamiti a kan wannan magana na wannan filin. Burusai yana cikin members na kwamiti. Ministan Abuja yana ciki. Sarakunanmu suna ciki. Bai jiɗe ba kwanan nan aka rantsa da su, ba su ma fara aiki ba. Sai jiya
ga sojoji sun zo sun da buldoza suka fara hace inda muke yau in aka raba shi so 100 bai kai daya cikin 100 cikin abun da na jadalta ta yi ba an saurare su mi mu menene
shi kuwa malam Yakubu Usman na mai cewa
wannan kasa an hafe mu ne annan an hafe iyaye mu annan ne ina za mu tafi
bayan da ya rufe hanyar na kimanin sa'o'i 5 wakilan masarautar Zuba sun fara isowa wurin inda suka lalabi matasan suka bude wannan hanya Alhaji Kasim Muhammad shine dakacin Zuba
mu yan Abuja ba mu da wani wuri da wuce nan gonakin mu na cikin nan wurin wurin muke ci wurin muke kai yaran makaranta amma mu ba su kusa Zuba na kasan nan mu yan kasa ne yanda ku ana da incha kasa shi sun 1805 muna kasan nan muna gaba duniya muna shedu muna da letter da Lugard ya bamu muna da flag da Lugard ya bamu
koda nan ne mu jin martanin hedkwatar sojin Najeriya kakakinta Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka a cikin rubutaccen sako da ya aika min ya ce sojojin na kokarin katan gefilayensu ne sai su yan asalin Abuja suka fara gore kuma sojojin suka dakatar da wannan aiki mutum kuma zuwa yanzu na gaban ma'aikatar raya babban birnin tarayya Abuja Alhaji Adamu Jibrin shine director mai kula da filaye na ma'aikatar raya babban birnin tarayya
yanzu akwai committee da aka nada wanda suke hadin Allah shi ke yi committee sun gama aikin su kafin mu kwanta
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kan majalisu ma su yi doka ko di tsoran Allah mulkin ku kun sani mun zabe ku ne fa ba dan ku shiga daula
to daga birnin tarayya Abuja har ruwa yau wakilin Nasiru Adamu Elkaya ya aika mana da rahoton kama wani mutum da ake zargi da safara miyagun kwayoyi ko kuma hoda iblis da kudin sa zai kai naira miliyan 1 wanda idan aka kai kasashen ketare kuma zai kai miliyoyin dala ga Nasirin da ci gaban rahoton
Komandan rundunar filin jirgin Hamisu A11 ya ce sun gano rashin gaskiyar Chibuike John ne dan ya ce hutu ya tafi Kenya amma kwana hudu kacal yayi a can ya dawo Najeriya
badda sawu za su yi domin in ka dauko ta daga garin da ake noma ta ka tunkari garin da ake amfani da ita ai kana towa ka san a matsayin abun zargi kake amma in kai wannan badda ba mu to zai nuna alamun cewa yanzu ba za a gane ba ko mu ma ai a matsayin dan hutu dan yawon bude idanu ya fito mana kawai dai saboda akwai abun da ake kira tradecraft na ayyuka wannan kusan ba shine kadai ba ire-iren su ana samun irin wayannan wannan muna iya gano cewa a'a shi ga inda ya dosa amma mu ga inda muka dosa
mun ya bada mamaki a ce daga Kenya yayin nasarar tahuwa daga birnin Nairobi ya iso nan Abuja can a ganin ku me yasa ba kama shi a can ba
ba za mu iya sani ba saboda mun san irin tsarin ayyukan su ba a can yawanci abin da yake ba mu tsoro wannan kuma maybe wataƙila yana daga cikin siyasar duniya in zaka fice daga ƙasa ba lalle ne zuwa da muhimmanci sosai wajen bincikensa ba
okay ki John wanda yake karatun primary da secondary a Zaria kamar yadda ya bayyana ya ce ya zauna a ƙasashen Turai da suka hada da Spain, Jamus, Italia inda daga ƙarshe ya zauna aikin damfara a Afirka ta Kudu kafin zuwa hutun nasa Kenya
ba shi zai ban ba zan yi wannan risking team ba abun ya kama ne kuma da maganganu da mata na yana yi
matsamin lamba da mata ta ke yi na ne nemo kuɗi don more rayuwa ya jiba ni a wannan sana'a kuma na yi alkawarin in na fito daga wannan akasi ba zan sake shiga muguwar sana'ar ba in ji John za a gurfanar da John gaban shari'a da zarar an kammala bincike inda in an same shi da laifi zai iya shan ɗauri shin suna samun nasara a shari'un da suke kaiwa kotu kuwa tun da Najeriya ba yanke hukuncin kisa ga masu fatocin miyagun ƙwayoyi ga amsar Commander Hamisu Lawal
wata malama da za ta je garin Madina ne bara an ba ta shekara 15 haka kuma mun samu wani wanda aka ba shi shekara 12 to inda za mu samu irin wannan muna ganin zai zama tsoratarwa sosai ga al'umma su guji wannan al'amarin
baya ga hodar iblis da fatakin ke amfani da Najeriya don kai ta Turai su cika zaman riba wasu matasan kuwa a Najeriya kan kokarta wajen samun hodar ko madadinta da kuma kurbar magungunan mura don samun maye da marisa in an toshe nan yan kwaya da fatakin kwaya sai su bude can Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja
kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara
bari mu rufe taskar hotonnin namu a jihar Niger Nigeria inda ake zargin cewa kimanin naira miliyan 300 suka iskai batun dabo a hukumar jin dadin alhazan jihar a lokacin aikin hajin da ya gabata lamarin da ya sa alatilas gwamnatin jihar ta sa hannu sannan aka sami nasarar kwashe alhazai zuwa kasar Saudiya wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari na dauke da karin bayani
A cikin wani yanayi na bacin rai ne dai gwamna Abubakar Sani Bello ya karbi rahoton da hukumar jin dadin alhazan ta rubuta akan aikin hajjin da ya gabata.
Lalle wannan hajjin da aka yi
ban dadin shi saboda mun samu matsaloli da yawa. Kuma nan na bakin ciki saboda haka na ga musu dole za a yi canje a yi gyara. Saboda aikin haji abu ne na alhazai sama da 3,000 da nabu na mutane sun bar gidajen su. Ya zama wajibi a kula da su a rage musu wahala su samu sauki. Domin duk mutum da ya bar gidan shi zai tafi Makka ya riga ya kallafa manzo je Makka. In ba ka kashi Makka nan a daidai lokaci ba a kullun ya cikin kunci.
Shugaban kwamitin aikin hajjin da gwamnatin jihar Niger ta kafa wato Amirul Hajji Alhaji Shehu Danyaya ya ce ba su sanya hannu a rahoton da hukumar jin dadin alhazan ta rubuta ba.
Don saboda mu mun faɗa gaskiya ba za mu sa hannu a rufaɗin da ba a faɗi yadda aka yi da kuɗi ba. Abin kuɗin da aka bada ba a amfani da shi ba mu ba za mu sa hannu a kan rufaɗin ba.
Kamar nawa ne kuke ganin ba ya kamata a dawo da su?
Ba magana a dawo da su ba ne, magana me ya kamata a aiki da su ne.
Shi ma dai babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai na jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi ya ce ba su samu haɗin kai daga jami'an ma'aikatar alhazan ba.
Aikin nan babu haɗin kai ciki, kuma aiki irin wannan in kaga an ci nasara sosai an haɗa kai don kowa na da baiwan da Allah ya musa.
Akwai batun kuɗaɗe ma da ake zargin sun ɓace, kuna da wannan?
Gaskiya bayani ya zo ya bayyana cewa wasu kuɗaɗe sun yi ɓatan dabo kuma gona ya ce za a maida su.
To sakataren hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Alhaji Shehu Barwa wanda yake cikin wani yanayi na sanyin jiki ga abin da yake cewa.
Kasan babba idan ya yi magana ya ga abin da ya gani ne, so ni ban isa in karyata babba ba.
Ina labarin batun kuɗaɗen da ake zargin ma sun ɓata a wurin ku?
To ni dai ban san da maganan ɓatan kuɗi ba.
A yanzu dai gwamna Abubakar Sani Bello ya bayar da umarnin cewa a karɓo kuɗaɗen da aka baiwa ɗan kwangilan da ya yi aikin kawo jikunan alhazan. Domin kuwa ba su yi kyau ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa ƙarfi 12:17 na asuba ga sahabo Imam Aliyu da shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin biliya da aka yi zargin matarsa ta kashe shi a Abuja shin wa ta yi wa laifi ne, iyayen mijinta ko gwamnatin Najeriya? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Yanzu batun kashe Bilyaminu Ahmed Bello da ake zargin matarsa ta aikata shine abin da ya mamaye kafofin yada labaran Najeriya, musamman dai a dandalin sada zumunta. Har malaman addini sun shiga cikin wannan magana. Yanzu haka da muke kokarin hada wannan shiri, an aiko mini da wani sako nasiha ko wa'azi wanda kullum sai ka haji ko kaga wani sabon fefe. Idan wata kikuna biye da wannan labari sosai a makon jiya da wata kotu a Abuja ta bada umarnin a rufe Maryam matar da ta kashe mijin nata a gidan yarin Abuja da ke Kuje. A makon jiya ne kuma muka so mu gabatar da wannan shiri kan wannan lamari, amma rikicin siyasa a kasar Zimbabwe ya dauke mana wannan zarafi. Ga kadan daga cikin shimfidar da Nasiru Adamu Ilhikaya ya hada mana a makon jiya.
Mutane na cigaba da tururuwa gidan tsohon shugaban babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP Bello Aliyu Rawangwar mai tama Abuja don ta'aziyar mutuwar ɗansa Bilyaminu sakamakon zargin daba masa wuka daga matarsa Maryam. Rahoto ya nuna cewa Bilyaminu ya auri Maryam kimanin shekaru 2 da suka wuce da samun karuwar 'ya mace mai wata 8. Limamin masallacin gidan Dr. Bello Aliyu mai suna Malam Jafar Awwal Abdulkadir ya ce marigayin tamkar ya yi shahada ne dan kashe shi aka yi.
Kana rayi a duniya, to kada ka taba manta mutuwa, kada ka kaita gefe. Yanzu kalli Bilyaminu shahidi ne. Allah subhanahu wataala ya karbi ran shi ta hanyar kashe shi da aka yi, wanda a tarihin duniya duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya kaddara masa irin wannan mutuwa, ana kaddara masa shahidi, kuma irin su ba su da yawa a duniya.
A cikin sakonni da suke yawa kafofin sada zumunta har da wannan,
to kun ji ƴan uwa labari da dimi-dimi daga bakin jama'ar da suke da ƙarfin jin labari akan wannan yarinya da ta kashe mijinta, to ku ji dai ɗan uwan mijin, iyayen mijin, iyayen mijin da suka haifi mijin sun ce da hukuma sun yafe a sake ta.
To a dai ɗan bincike da muka gudanar kan wannan batu ba gaskiya bane cewa iyayen Bilyamin sun ce sun yafe maganar a sake ta. To shin ma ko iyayensa da suka haife shi in sun so su yafe wannan magana suna da hurumin yin haka? Wannan ita ce tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman. Ya fara ne da bayani kan irin rukunin kisa a Najeriya a shari'ance.
To hadi sabo a Najeriya musamman a nan arewacin Najeriya kuma a cikin karkashin kashi na 220 da karkashin kashi 221 da karkashin kashi 222 shine aka yi maganan kisan kai. A cikin karkashin kashi na 220 an ce duk wanda ya aikata kisan kai ko ya jawo mutuwar mutum ya dauka tamkar ya aikata kisan kai. A karkashin kashi na 221 aka ce duk wanda aikata kisan kai da gangar da sanin cewa abin da ya inna zai kawo sanadiyar mutuwar wannan mutum. To a nan ya aikata kisan kai wanda a nan hukuncinsa in aka tabbatar da laifi a kansa za a yanke masa hukuncin kisa. Kashi na biyu shi ne kisan kai wanda ba zai hukuncinsa ba hukunci wato in mutum ya aikata kisan kai in aka samu wanda ya masa wannan abin ya ba shi haushi ko ya samu wani tashin hankali ko kuma ya aikata kisan kai ɗin ne da kuskure ko kuma gun kare kansa wato inda shi mai wanda aka kashe ko shi ya kai masa farbaki sai gun kare kansa sai sanadiyar mutum wannan a nan ya aka ta kisan kai ne ba da kundin ba ba yi hukuncin kisa ta da kundin. So a Najeriya kisan kai hawa biyu ne da wanda za a hukunta shi da kisa da wanda kuma ba za a hukunta shi da kisa ba.
To Haji Hassan Liman, a wani shin idan mutum ya yi kisan kai misali zan bayar wannan baiwar Allah mata da ta kashe mijinta laifi da ta yi kisan kan nan kam iyayen mijinta ta yi wa laifi ne ko kuma Najeriya ta yi wa laifi?
To haka sabo ina so in jawo hankalin jama'a a matsayina na lauya kuma da babban lauyan Najeriya ba a cika son a yi magana a kan shari'ar da ke gaban kotun ba. A tsarin mulkin Najeriya ko kuma musamman a doka na hukunci da laifi da hukunci musamman a birnin tarayya na Abuja inda ake tuhumar ta cewa ta aikata wannan laifin kashi na 221 da na 222 da na ambace su farko cikin wannan magana shine in mutum ya aikata kisan kai laifi ne tsakaninsa da hukuma na ƙasa shi ne yawanci za ka ga tuhumar za a ce da state ba su zuwa ni kaza wato gwamnati ko hukuma ita ce za ta gabatar da shi a gaban shari'a. A nan ba iyayen wanda aka kashe ba ne ko kuma iyayenta ko iyayen wanda shi ake tuhumarsa shari'ar ba nasu ba ne.
To
yanzu haƙƙi ne na gwamnati ya tabbatar ta kare dan adam.
To
shi da tsarin mulkin Najeriya.
To Haji Hassan, ina mutane suke samo hujjar cewa ko kuma za ka je a baya ce an yi kisan kai amma sai ka je an ce wai ai iyaye sun yafe maganar ta mutu?
To Haji Sabo, a dai doka a ƙasar mu ta Najeriya musamman in muka tafi kashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya an yi maganan cewa kowane ɗan adam yana da ƴanci musamman ƴanci na rai ba wanda zai taɓa ransa sai ko dai an je ne ya aikata nafi a hukunta shi wato in ya aikata kisan kai to mutane maganganun da suke yi maganganu ne kawai ta alwashi ta wadan jin dadin abin da ya kafa suke son su kwade amma ba su al'akari da cewa menene dokan kasa ya faɗi akan duk wanda aikata kisan kai domin iyaye a ƙasar Najeriya duka da doka ta laifuffuka da hukunci ba su da dama su ce don an kashe wani su ce sun yafe wannan kisan kai da aka yi ba su da dama ko kuma ɗan uwan wanda aka kashe da ɗan uwan wanda ya yi kisan su zauna su ce a ai ya kamata an yafe wannan abu a'a gwamnati ne kaɗai take da iko amma zan tsara bayani misali kaman amma shari'a kaman ta shari'a ta musulunci in mutum ya aikata kisan kai a kasan da ake shari'ar musulunci hudud ce da mai cikin hudud ya aikata kisan kai hukuma za ta kama shi ta gurfanar da shi a gaban shari'a a yanke masa a yi shari'a a yanke masa hukunci in ya kama an tabbatar cewa ya aikata kisan kai na da gangar za a yanke masa hukuncin kisa amma a nan a ka'ida ta shari'a musulunci bisa ga ɗan abin da na ɗan karanta na sani kaɗan da abin da aka ɗan karanta da shi shine ƴan uwa ko ina su ce to mun ɗauke hukuncin da za a yi masa hukuncin da aka yanke masa nan ya zuwa a kashe shi a nan kuma za a biya diya na rai abin da shari'a musulunci ta ce amma dole sai an bi an tabbatar tsakanin hukuma da wannan wanda ya aikata kisan kai.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo karshen shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Kamun nan a madadin Nasiru Adamu Elhikaya da lauya Hassan Liman da kuma Chibahiro Diodone da ma Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
Mu muna ganin dole ne mu tashi kullum kowane karshen damuna muka cewa mun fito mun gyara hanya nan mu muka bude hanya nan da karfin mu da aljuhu mu muka kokari muka bude hanya nan har mota yana bi.
To a gaida sahabo Imam Aliyu za ku kuma ji kowace al'umma ce take wannan hubbasa da kuma hanyar da ake gani za a hada kai yanzu dai kafin mu karkare ga wannan
wani rahoto mai tsoratarwa da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar jiya Talata na cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa a ƙasashe masu tasowa na Japani wanda kuma yake sanadiyar mutuwar dabban ƙananan yara daga cikin sauki wanda za a iya rigakafin su. A yunkurin hukumar na farko don nazarin matsalar ƙwararru sun sake duba wasu nazari haɗari da aka gudanar tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2016 wanda ya kunshi magunguna fiye da 48,000 inda suka gano cewa kashi 10.5 cikin ɗari magungunan na jibini ko marasa kyau.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mommy Das mamar Sami da iyalanta yarta Salamatu da ta samu karuwar ƴa mace jiya a nan Amurka Allah raya Sasha Ochenya ya kuma sa ta girma cikin sani da tsoron Allah. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen mu da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma shafinmu na intanet voahausa.com da kuma Facebook da Twitter. A madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.